Sashen Hausa ne na murar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 dake birnin Yamai. Sai kuma ta shoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a, Nomad da Lol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC a shirin mu na La'asar. Da farko ga kanin labaran duniya.
An yi babban abin tarihi da ba taba yi ba a siyasar Amurka jiya birnin Philadelphia. Shugaban ƙasar Faransa ya tarbi shugabannin addinin Islama a ofishinsa da ke birnin Paris. Rahotanni sun ce wani tsohon ɗan majalisar dokokin Somalia shi ne ya kai harin ƙunar bakin wake da aka kai a jiya.
To, kanin labarin kenan. Gwamnonin APC a Najeriya sun gana da Muhammadu Buhari don fidda jaki da gaduma a jiya.
Wannan taro da aka gani kamar yadda suka yanke shawara za a ringa yin sa yanzu akai-akai, su tuntuɓi juna, su shawarci juna, kuma su fahimtar da juna akan duk abin da yake gudana, abin da ya shafi ƙasa, ya shafi kuma harkar mulki.
Kakakin shugaban Najeriya kenan. A Nijar kuwa ana ta ƙoƙarin takaita shigar makamai hannun jama'a ne ba bisa ka'ida ba.
In kamar yanzu aka kama wani wanda ya aiki da makami don kai aikin asha da shi, makamin aka shi za a diba bisa wai lambobi da wani alamu na duka, za a diba a gani kamar wannan makamin bayani na ga kasar da aka yi.
To, abubuwan da za a ji kaɗan daga ciki kenan a shirin namu na yanzu. Akwai shirin himma. Da farko ga cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A jiya ne aka yi babban tarihi na siyasan na Amurka, inda a karo na farko a tarihin kasar wata babban jam'iyyar siyasa ta tsaye da mace a matsayin 'yan takarar shugaban kasa. Wannan ya faru ne a birnin Philadelphia, inda 'yan jam'iyyar Democrat suka saida Hillary Clinton domin ta yi musu takarar shugaban kasa a zaben da za a yi wannan shekara. Hotuna 43 ne suka bayyana akan majiki a kan filin taron. A kowane hoto kuma da aka nuna yana nuna waɗanda suka yi shugabanni a nan ƙasar Amurka. Bayan an nuna hoton shugaba Barack Obama, sai majikin ya matso kusa ya buɗe hoton inda Hillary Clinton ta bayyana, abinda ake nufi da cewa ana son ita ce ta zama shugaban ƙasa ta gaba. Ko shakka babu, wannan dare ya ƙayatar. An yi mini gagarumin karramawa, in ji Clinton. An kuma nuna wani hoton bidiyo daga New York. Tana cewa 'yan Democrat sun rushe katangar da ke hana mata kaiwa nisa a cikin aiki. Babban mai jawabi a na goyon baya a wurin taron shi ne Bill Clinton, wato mijin Hillary Clinton, wanda ya taɓa zama shugaban ƙasa sau biyu a cikin shekaru 1990. Ya ba da cikakken tarihinsu tun lokacin haɗuwarsu har ya kai tarihin aikinta na lauya kafin ta zama sanata, sannan kuma daga bisani ta zama babban sakatariyar harkokin wajen ƙasar Amurka.
Shugaban Faransa François Hollande ya tattauna da shugabannin addinai na ƙasar a yau Laraba a ƙoƙarin rage fargaba da ta biyo bayan kisan gillar da wani ɗan ta'adda musulmi ya yi wa wani limamin Kirista na Katolika. Shugaba Hollande ya tattara shugabannin addinai ne a ofishinsa a birnin Paris don tabbatar da ya tattauna tare da su don neman haɗin kai tsakanin addinan da kuma ganin sun tunkari hare-haren ta'addanci wanda ke ƙara ta'azzara a ƙasar ta Faransa. 'Yan Katolika da dama na ci gaba da zama cikin halin kaɗuwa kwana guda bayan da wani matashi ɗan shekaru 19 da ke jira a yanke masa hukunci ko kuma jiran shari'a da wasu da ba a gano ko su waye ba suka kai wani hari a coci, suka yanka wani limamin coci mai shekaru 80 a lokacin da yake jagorantar ibada. Sau biyu ana kama Adel Kamici akan laifuka masu nasaba da ta'addanci tun cikin watan Maris na shekarar 2015 da ta gabata. Mahara biyun sun mutu a yayin da suka yi ƙoƙarin afka ma 'yan sanda wanda su kuma suka buɗe musu wuta suka kashe su. Wasu daga cikin musulmi sun yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a masallatai ko kuma wuraren ibada, kuma sun yi kashedi ga 'yan ta'adda masu ɓata sunan musulmin Faransa da ma na duniya da nahiyar Turai baki ɗaya.
Wani tsohon dan majalisa a kasar Somalia wanda ya shiga kungiyar tsagerun Al-Shabab a shekarar 2010 shine kai harin kunar bakin wake da aka kai a Mogadishu jiya Talata ya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 13 a cewar kungiyar ta Al-Shabab. Kungiyar ta tabbatar da gidan radio nata Andalus cewa Salu Nuhu Ismail da aka fi sani da Bad Badu shine yana cikin wato zaratan kungiyar da suka kai harin a barikin soji na Halani. An kai wannan hari ne a bakin kofar shiga filin saukan jiragen sama na Mogadishu a lokacin da ma'aikata ke cikin hidimar izuwa wuraren ayyukan nasu da safiyar jiya Talata. Kofar shiga filin jirgin saman da aka kai wa hari tana kusa da ofishin Majalisar Dinkin Duniya ne da kuma ginin kungiyar tarayyar nahiyar Afirka da ke haɗe da filin saukan jiragen kuma ta wurin inda ma'aikata suke bi su shiga wuraren aikin nasu. Kakakin ma'aikatan tsaron Amurka Ned Prince ya ce Amurka tana goyon bayan Somalia da sauran cibiyoyi da ke aikin dakile ayyukan ta'addanci a Somalia.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akalla mutane 31 ne suka mutu, wasu da dama suka jikkata a birnin Kamishi dake kudu maso gabashin Syria bayan tashin wasu bama-bamai kusa da inda Syria din tayi kan iyaka da Turkiya, a cewar wata kungiyar masu sa ido ta kasa da kasa. Daga cikin waɗanda aka ji rauni ko kuma suka ji rauni har da wani wakilin sashin Kurdawa na nan gidan rediyon murya Amurka mai suna Zana Omar wanda har ga iyalansa sun samu rauninnuka, haka kuma an tarwatsa gidansu ya ruguje kwata-kwata. Wata kungiyar adawa ta Syria ta Observatory da take da mazuguni a Burtaniya ta ce daga cikin bama-baman da aka auna an auna shi ne akan wani ginin gwamnati wanda helkwatar jami'an tsaro na Kurdish ke ciki wanda ke kula da kewayen Kamishi. Tuni dai kungiyar ISIS ta dauki nauyin kai wannan farmaki a wata sanarwar da ta fitar a shafin labaranta na yanar gizo na Amaq, inda ta ce jaddada niyyarta na ci gaba da kai hare-hare akan jami'an tsaro da hukumomin na Kurdawa.
Hukumomin kasar Turkiya sun ba da samancin kamo wasu ƙarin 'yan jarida da dama da ake zarge su suna da alaka da shehu malamin nan dan kasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka, wato Fethullah Gulen, wanda ake zargi cewa shine ya shirya yunkurin hambare gwamnati a ranar 15 ga watan Yuli. Jaridar New York Times ta bugo a jiya Talata cewa Gulen da ake zarginsa ya yi Allah wadai da wannan halin da aka kai, kuma ya musunta masaniya a wannan halin, kuma ya fito karara ya bayyana rashin amincewarsa da abin da ya kira mulkin mallaka da shugaba Recep Tayyip Erdogan yake yi a can kasar ta Turkiya, kuma ya yi tir da yadda Turkiya take tafiya akan tsari da ke hana mutane na kasar walwala.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, gwamnonin APC sun gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari don fidda jaki daga duma. Ga wakilinmu Umar Faruk Musa a tattaunawar da ya yi da kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu.
Bayanai sun nuna cewa taron da aka yi ya samu nasarar gaske ga Malam Garba Shehu, kakakin shugaban Muhammadu Buhari, da ƙarin haske.
Wannan taro da aka gani, kamar yadda suka yanke shawara, za a dinga yin sa yanzu akai-akai. Su tuntuɓi juna, su shawarci juna, kuma su fahimtar da juna akan duk abin da yake gudana. Abin da ya shafi ƙasa ya shafi kuma harkar mulki. In ban da wannan, akwai matsaloli da dama da su kansu gwamnonin suke fama da su, inda jama'a suna sane da su. Yanzu misali, gwamnatocin jihohi da yawa suna bin gwamnatin tarayya ba su suka da yawa. In yi mata aikace-aikace gyaran tituna, gadoji da sauran su wanda an ce za a biya su. To wannan taro ya cimma wannan buri nasu saboda gwamnatin tarayya ta inda da iyakar kashi 50% na wannan abu da suke yi cikin gaggawa. Akwai kuma wasu gyare-gyare da suke so a yi irin wancan mulki da aka yi na baya. Akwai abin da za a ɗauka na gwamnatin tarayya harkin jama'a, sai a ɗauka sai a baiwa 'yan jam'iyya ta PDP na mulki a wancan lokaci. Jihohi da ba su cikin mulki sai a ƙi musu wannan abubuwa. Irin wannan abubuwa sun nemi a yi gyara ba don a fifita su akan sauran jihohi waɗanda ba APC suke yi ba. A'a, a yi adalci tun da ƙasar nan ta mushi gaba ɗaya. Ba wanda ya fi wani kowa da ya yi.
Hayaniya da ake ta fuskanta tsakanin Majalisar Zattarar Najeriya da Majalisar Dokoki ta ƙasa. an ce gwamnonin suna yunkurin kawo maslaha da sulhu tsakanin sassan guda biyu.
To kasan shi shugaban kasa ai marabaye da wannan shawara suka kawo masa tunda su abin da suka nuna sanatocin nan gaba ɗayan su kowa ne ai daga wata jiha ya fito ko wasu su ma Allah ya ba su wannan matsayi amma Allah ya sa gwamnoni ma sun ba da gudunmawa wajen samun irin nasarori da suka samu. Saboda haka su gwamnonin nan suna ganin cewa a ga suna da ba wai iko ne da su akan sanatoci ba ko 'yan majalisa amma lalle za su iya yin tasiri yayin da aka bar su suka shiga cikin wannan magana. Shugaban kasa yake na ba ku dama ku je ku yi yayin ku gani ni ma in kuka kawo ai daɗi zan ci.
To amma babban matsala da ake fuskanta su sai a ga cewa shi shugaban kasa ga matsayin da zai iya gabatarwa amma waɗansu muƙarabansa za su iya zuwa abun ne ya canza daga baya. Ba ka ganin ko gwamnonin nan sun yi matsayi aka kawo shugaban kasa ya amince wurin aiwatarwa kuma aya zuwa iya aiwatar da wani abu na daban kamar da aka yi kan waɗansu abubuwa na cewar alƙawarin sa amma ga abun da ya canja.
Ai wannan ba zai taso ba. Shugaban kasa ai shugaban kasa ne yadda yake so haka za a yi. Shugaban kasa zai ce ga yadda za a yi wani a cikin jami'ai ya ce ba zai yi ai ba zai yi ba. Ai sai dan ba aiki kai tare da shi ba.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnatin Najeriya a tattauna da nai da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To daga Abujar kuma sai muka garzaya a cikin garin Kaduna muka nemo mai fashin baki. Shin yaya masu fashin bakin siyasa suke ganin wannan tattaunawa ta shugabannin ko kuma gwamnonin APC da Muhammadu Buhari?
Musa, wato dama shi taron gwamnoni da shugaban kasa ai yana da kyau. To amma idan ka ga har an yi taro na musamman domin ayi aka tsara jajanta irin wayannan abubuwan to kasan wata ci da akwai lauje cikin naki. A baya mun yi la'akari da irin wayannan taruka da gwamnoni suke yi su ce za su ba shugaban kasa taimako tunda su suna rike da jihohi kuma su suna da kuɗi suna da mutane a ƙasa. To sai zamanto cewa a zamanin da idan ka lura lokacin Obasanjo da Jonathan gwamnoni suka zo suka yi ƙarfin da ya wuce misali ya zamanto cewa ba ne ce musu uffan ya zama ta cakaran su babu babbaka su kama dukiyar jihohin su su yi na kazaka da ita ba wanda zai ce musu komai. To irin wannan abin ne muke jin tsoro ka gane domin yanzu ta kai ga cewa akwai jihohin da su kansu ba su iya biyan albashin mutanen su ko su kansu sun san cewa mutuncin su da darajar su da daukar su a jihohin su ya fara lalacewa kuma bayan mun san cewa kowane wata gwamnatin tarayya tana ba jihohin nan amma ba su taimakawa gwamnatin tarayya ta inda ake kuka da ita ba. Aiki ya kai gaban goshi kowa yana wayo Allah kowa yana neta su saboda haka ne dole a hankali da irin wayannan taruka da gwamnoni suke yi.
Zaka ga cewa yawanci mutane kukan da suke shine game da tattalin arziki kuma su wayannan gwamnoni mutane suna kallon cewa ai kila ma wannan taro da suka zai iya taimaka tattalin arziki saboda kasuwan da ya fada ruwan aka mika mai takobi sai ya rike bakin ta.
A to idan za su gyara tattalin arziki me ke faruwa a jihohin su wayannan fa gwamnoni ne wanda fatin da suka zo fa babu wani aikin ci gaba na musamman wanda za gani a jihohin su sun aiwatar daya kenan. Na biyu kuma biyan kuɗin albashi ma wanda ya kamata a ce suna yi lokacin da ya kamata a yadda ya kamata ya zamanto cewa har yanzu ana nan ana takun saka ne a kai. Saboda haka wannan wani abu ne kuma wanda za fa a duba yanzu ba aski ya kai gaban goshi. Duk wani maganan jam'iyya duk wani maganan so da kake yi wa wani gwamna da sauran dole ka faɗi gaskiya domin hakkin mutanen ƙasa ya fi soyayyen da kake wa wannan mutumin shi ɗaya kwaɗa tilo. Saboda haka dole ne a yi magana kuma dole a gaya wa wato shi shugaban kasa na ɗaya zai yi hatara saboda irin nauyin da ke kan shi ya fi irin nauyin da ke kan su gwamnoni a cikin jihohin su. Kuma mu wannan muna tunani ne akan irin abin da ya faru da wallahi tallahi kabarin mutanen Najeriya muna da saurin mantuwa ne muna nan fa muka gaba duk da zafin Obasanjo gwamnoni suka haɗe kai suka hana shi sakat. Jonathan gwamnoni suka hana shi sakat suka dinga cin karan su babu babbaka suka maida dukiyar jihohi kamar nasu na kansu kamar wani kamfani da suka kafa. Saboda haka shi ne muke wa shi shugaban kasa tun da ya faru yaki da rashin sa'a din nan da yaki da cin hanci da rashin wannan to gaskiya fi sabilillahi yayi takatsantsa amma su mutum su ce za su ba shi haɗin kai su mutum su ce za su kawo a ci gaban kasa wannan abu ne mai kyau dama abin da aka zabe su kenan su yi.
Yawanci an san magana tattalin arzikin kasa tana ofishin shugaban kasa ne a mataimakin shi ne saboda wasu suna cewa ai da yana cewa ba ruwan gwamnatin da maganan masu ba da shawara akan tattalin arziki ya abin yake waye yake da alhakin kula da irin wannan abubuwa.
Kasan komi a irin wannan tsarin mulki wato shi shugaban kasa shike da alhakin komai amma a tsarin mu na yanzu da muke tafiya kaman shi shugaban kasa ya bar wa mataimakin sa tafiyar da wayannan abubuwa din shi yasa zaka ga ko lokacin da aka yi tsarin man fetur shugaban kasa bai kasar cewa shi mataimakin shugaban kasa ya aiwatar kuma ta aiwatu kuma shi Buhari abin da yake magana akan shi ne a da can an samu irin wayannan na sanannu akan tattalin arzikin kasa kin da ake na wannan wanda ake magana a kai wato dacin an samu amma sun kare shedda azurta kansu da kamfanonin su.
To Musa Zubairu kenan mai fashin baki akan al'amuran siyasa daga Jami'ar Jihar Kaduna. To a jamhuriyar Niger kuma ana ta kokarin hana shigar makamai ne hannun jama'a bisa ka'ida ba da wanda wakilin mu ya aika mana da rahoton. Sallamu ne bar magare ka.
Amfani da makami irin su bindiga ba bisa ka'ida ba wani al'amari ne da ya zama ruwan dare ga duniya a yankin Afirka ta Yamma inda aka kiyasta cewa makamai wajen miliyan 10 ne ke yawo yanzu haka taba rauniyar hanya. Waɗanda barayi da 'yan fashi da 'yan ta'adda ke amfani da su don aikata danyen aiki. Dalili kenan da hukumar CNCCAE mai kula da tattara makaman da ake amfani da su ba bisa ka'ida ba ta shirya wannan taron horo ga jami'an tsaron ƙasar Niger akan dubarun tantance asalin irin waɗannan makamai. Kamandan Tsalha Muhammad Maniru shine wakilin rundunar tsaron gar national a hukumar ta CNCCAE.
In kamar yanzu aka kama wani wanda ya aiki da makami dan kai aikin a sha da shi makamin in aka kawo shi za a diba bisa kai lambobi da wani alamu na duka za a diba a gani kamar wannan makamin ana a dauke shi in kamar akwai bayani na ga kasar da aka yi shi a tantabe su a tambaye su ko kuma in ya kama ma aika kamar wata kungiya ta bincike a je a gani to wannan makami to wani bayani za ku ba mu saboda wanga makami an yi unhan da shi an yi aikin asha muna so mu yi bincike mun gani ina ya bi tunda kuka kera shi wanda bayani za ku ba mu su wannan za su diba sai suka shekara 1900 da kaza a wanga makami mun saida shi ko kasa kaza sai aje a gani kasan nan to ta kuka siye shi shekara kaza kun si mun diga kaza daga wannan kasa kaza to yani da ko zo wane ne ko ba shi.
Alƙalan shari'a na daga cikin waɗanda ke ɗaukar wannan horo saboda haka na tambayi mai shari'a Ali Isa Jibo na kotun Yamai domin jin irin hukuncin da doka ta tanadi ga mutanen da aka kama da laifin mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba.
In kun doka cikin wanga dokokin nan an ce duk wanda aka kama da irin wayanga wanda ya shigo ba cikin hanyar gaskiya ana iya a kama shi abun da yake kai shekara 2 zuwa kusa ga 10 na kaso akwai tara kuma na jika 20 zuwa jika 200 dan irin wanga laihi wanda ya sa bindigogi koko harshashi cikin kason Niger ba cikin ka'ida.
Bisa al'ada a nan Niger kamar sauran kasashen Afirka jami'an tsaro kan jibge makaman da suka kama a hannun yan takife a cikin daki har zuwa ranar da za a kona su saboda haka wannan horo zai zama wani matakin canjin tunani da manufar aiki wacce a ƙarƙashin ta za a fara maida hankali akan binciken asalin inda makaman suka fito in ji Claudio Gramizi na cibiyar Conflict Armament Research wanda ke ɗaya daga cikin ƙwararrun da ƙungiyar tarayyar Turai ta gayyato domin su ba da horo.
Lorsque les forces de sécurité saisissent des armes illégales, on a plutôt tendance à les oublier dans un entrepôt.
Kasancewar bindigogi kilar gargajiya ba sa dauke da wasu bayanai ko lambobin da ke ba da damar tantance ainihin wurin da aka kera su. Hukumar ta CNCCAE ta bayyana cewa
cikin yarjejeniyar kasashen ECOWAS an ce in kasa ta yarda ta amince da akwai za a ba mutane uzuni duk su yi makamai na gargajiya to ya kamata akwai sharuda ko da makamai na gargajiya ne dole sai an sanya kaga lamba.
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ana fatare da sashin Hausa ne na muryar Amurka dake Washington a gundumar Columbia. Ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin cewa rayuwar gida Najeriya ya fi nan Turai musamman a lokacin da ya zo. Ya ce kudin Najeriya ya fi nan Amurka daraja.
To Alhaji me ya ja ra'ayinka ka zauna ka kawo yanzu nan? In kana duba irin waɗannan abubuwan.
Lokacin ai shi nake gaya maka lokacin saboda juyin mulkin nan da aka yi lokacin
na Buhari ko na Babangida
na shi Babangidan dai lokacin ka gani ko lokacin yanayin gida ya canja kwarai lokacin akwai takura
lokacin Babangida ko lokacin Buhari
ai ka san lokacin shi Buhari ya zo
in dai za mu yi da kanmu gaskiya ne don abin da zan yi ga maka abin da ni na sani ai saboda shi nake ga maka abin da wani ya gani wani bai gani
ba gaskiya ne
abin da wani ya gani kuma wani to ka gani ko don lokacin shi Buhari kenan da yazo zan ga maka gaskiya kowa ya nusu zan ga maka don lokacin ni ina aiki Nigeria Airways kowa ya nusu a wurin aiki kowa lokacin suka dawo wai war against this kenan ko to lokacin kowa ni din da nake maka maganin ga nanus don akwai hira da yawa lokacin in ka zo kuma lokacin shi baban gidan din da kake fadi kamar yanda kake cewa komi ya walwala ko
an samu walwala
to haka ni maganin ka amma kuma in ka duba lokacin ka gane ko shi discipline din da ake muke da shi lokacin baban gidan nan bayana kuma ababa da dama lokacin inda shi baban gidan ya zo ababa da dama sun fara lallacewa to duban da nayi kenan au in zamna au in tafi to dalilin da yasa ka gan na tattara yau da gobe na kenan kaga lokacin an yi amure ba bana da wata iya ba wayan su iyalai kusa da ni na tattara yau da gobe na kawai na ba da resignation paper na iso nan gari
to da yake ka ce aiki bai da wahala a wancan lokacin da ka zo nan da niyan zaka ci gaba da zama wani aiki ka fara yi
ai shi ke nake gaya maka farkon da na iso nan na aiki da wata restaurant din da ake kiranta Galvana restaurant
to daga nan kuma fa
sai na koma na aiki da New York Hilton Hotel tukun daga nan na koma na yi zama a Georgia lokacin na haɗu da wata ta ce wai ta so magana na muka yi aure na koma a Georgia na zamna a go to a nan which in 1980 muka zamna ko 2 years ko 3 years da ita ne tukun na sake dawowa a nan New York to tun lokacin da na dawo nan New York ban sake komawa nan Georgia ma nake zaune nan a nan New York
wani mai sauraro zai ce to tunda kai ma'aikacin kamfanin jirgin saman Najeriya ne watakila in ka zo nan ma abin da zaka nema kenan me yasa ka nemi wani ka kama wani aiki ko kuma wata sana'a daban maimakon ka je inda ka sani ka kware
haka ne dalilin da yasa ban saboda ai ko da na zo gangana ga maka na aiki da New York ko ai kuma da na sake dawowa a nan New York na aiki da wani hospital din da ake kiranta Holy Name Hospital yana New Jersey to na aiki da su ni yazo ya kai wata lokaci abin da yasa ina need huta independent dina ka gane to dalilin da yasa don a gida na aiki da gwamnati ka san aikin gwamnati kamar yanda ka san ake sa nama a cikin fringe to aka gida na zamna tunda na zama makaranta kuma da na zo nan garin na aikin New York Hilton din aikin shi ma kamar the same thing ne
kwatankwacin aikin gwamnati na gida ne
garin na gida ka san gida wata lokaci kana samun kanka ka gane amma nan
ba haka na bane
a'a na wane kai ranka dade ka gane ko to a nan ni da na saki dawowa na yi aiki da nan New York Hilton to sai na ce ina son ni da kaina aiki kaina samun independent
kahin mu can wurin ina so ka dan ba mu bambancin aikin gida da aikin nan idan ka akwatanta shi
ai ka san indai kana da kishi sosai na aikin gida to zan ga maka ko ba inda ya kai gida wani baba na ke cewa wai ko ya kai ba wanda zai ce tuwon man shi tafi nan man wani dadi ko kuma tuwon man wani tafi nan man shi dadi ce ba gida ba inda ya kai gida ko yaya yake kuwa gida ne
yamma ma saurare kaman kullum amma tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu Alhaji Huza Chiroma dan asalin Najeriya kuma tashin Ghana sai Chuba Hero Jodo ne wanda daidai ta saucin shirin ni Lada Ibrahim Awake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da busa she ta kare ga inji fulani Raga da busa she ta kare ga inji fulani dajin Allah
To an gaida Ladan da jama'ar sa yanzu kuma ga sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
To, za mu fara ne da sakon Abubakar Lawal Abubakar Daura, wanda ya ce hakika ya kamata kasashen duniya su sa baki game da rikicin Siriya da ke tasirantar da rayukan al'ummar kasar. Assalamu alaikum viewers, muna farin ciki da soke gina katafaren dandalin shirye fina-finan Hausa da gwamnatin tarayya ta yi. Domin wallahi abin da suke koyarwa zai iya gurɓata tarbiyyar yara, inji Rilwanu Ibrahim London Wuba Adamawa. Kiran da nakasassu suka yi wa majalisar wakilai na su gaggauta aiki akan kudurin doka wanda zai kawo musu sauƙin rayuwa yayi daidai. Da fatan kiran da suka yi ya shiga kunnan mutanen da ya dace. Wannan sako ya fito ne daga Isa Mai Kati Gashuwa. Assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar ƙasar Venezuela, Allah ya kawo muku sauƙin ƙarancin abinci da kuka tsinci kanku a ciki. Wannan sakon ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Da ƙarshe sai sakon Saleh Muhammad Saleh da Mariola, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya ma masu wucece ku ce dangane da batun soke gina alƙarar fina-finan Hausa, ya kamata su yi tunani mai zurfi.
To, da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin kafin mu ƙare, bari mu je ga labarai amma takaici. Mai sauraro, kunnan ka nawa.
To, ƙara nauku ka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta, mun jingina shirin Musulunci Tushen Rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su, mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi Musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe, da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To, kamar yadda na ce, za mu karkare ne da takaitattun labarai ga Baba Yakubu Makeri.
A jiya ne aka yi babban abin tarihi na siyasar Amurka, inda a karo na farko a tarihin kasar wata babban jam'iyya ta tsayar da mace a matsayin 'yan takara ta shugaban ƙasa. Wannan ya faru ne a birnin Philadelphia, inda 'yan jam'iyyar Democrat suka tsayar da Hillary Clinton domin ta yi musu takarar shugaban ƙasa a zaɓen wannan shekara da za a yi. Hotuna 43 ne suka bayyana akan majiki a kan filin taron, inda a kowane ɗaya cikin hotunan ke nuna waɗanda suka taɓa zama shugabannin ƙasa a nan Amurka. Bayan da aka bayyana hoton shugaba Barack Obama, sai majikin ya matso kusa ya buɗe wani hoto inda Hillary Clinton ta bayyana, abinda ke nufi ana so a nuna ita ce za ta kasance shugaban ƙasar ta gaba. Shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya tattauna da shugabannin addinai na ƙasar a yau Laraba, a ƙoƙari da ake yi na rage fargaba da ta biyo bayan kisar gilla da wani ɗan ta'addan Musulmi ya yi wa wani limamin Krista na Katolika. Shugaba Hollande ya tattauna da shugabannin, inda ya tattaro su a ofishinsa a birnin Paris don tabbatar da haɗin kai tsakanin addinan.
To, da takaitattun labaran shirin namu ya kammala, sai kuma an jima da daddare za mu sake dawowa idan Allah ya yarda. Amma kada a kashe rediyo, domin kuwa Halima da Jamila suna nan da shirin yau da gobe, za kuma su shigo ina tashi. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti ta kuma ba da umarni, sai injiniyan mu Neo Aden Itko, sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa. Mu zama lafiya.